Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraro mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa a Zango 102.5. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahouse.com. Masarare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Baba Yakubu Makiri ne tare da Hausa dan mai soro daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar da ku, yau zamu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan shirin sa hannu akan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2018 da ake kyautata zaton shugaban kasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe Talata da kuma Laraba. Yaya kuke ganin jinkiri wurin sa hannu akan kasafin kuɗin wa yadda yake shafar talaka a kasar? Kamar kullun lambobin da za a kira mu domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga hali da duniyar ta wuni.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa raba yara daga iyayensu da ke ƙoƙarin shiga Amurka ta haramtacciyar hanya abin bakin ciki ne ƙwarai. Amma duk da kalamin bai nuna wata alamar cewa zai canza alƙiblar manufar gwamnatin tasa ba. Ƙasar da ba ta da iyaka ba ƙasa bace sam. A cewar Trump, ya ƙara da cewa muna son zaman lafiya da tsaro a ƙasarmu, kuma hakan na faruwa ne daga samun iyakar ƙasa ingantacciya. Shugaban Amurka ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ko wajen ajiye 'yan gudun hijira ba. Ya kuma ɗora laifin cece-kucen da ake yi game da batun shige da ficen akan wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar 'yan jam'iyyar adawa ta Democrats, duk da cewa tasa jam'iyyar ta Republican ce ke riƙe da dukkan majalisun dokokin guda biyu, kuma gwamnatinsa ce ta shata fasalin tsarin da ake amfani da shi yanzu akan shige da ficen bakin haure. To a wani bangaren kuma shugaban kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na bude kofofin kasar Jamus don karbar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya, inda take cewa kofar Jamus abu ita ke ga dukkan mutanen duniya da ke kokarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe, ko ma kawai suke neman yadda za su inganta rayuwarsu. Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane kamar miliyan ɗaya masu neman mafaka suke kwarara zuwa cikin Jamus. To amma yanzu wata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya kiristocin ƙasar, wato jam'iyyar CSU, wacce ta share shekaru tana cikin gwamnatin gamin gambiza ta Merkel ɗin, ta fito tana neman sai a fara hana bakin haure tsallako kan iyakokin ƙasar ta Jamus. Wasu kafofi ma na cewa a yau Litinin ne jam'iyyar ta CSU za ta yanka wa gwamnati wa'adi akan karɓar baƙi, matakin da ke barazana ga dangantakar da ke tsakanin jam'iyyun biyu. Kan haka ne aka ce yanzu shugabar ta Jamus ta fara neman sauran ƙasashen Turai da su nemi hanyar magance wannan matsalar ta bakin haure. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa, wato Red Cross da Red Crescent, sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. A yau Litinin ne ƙungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga ƙasashen Bosnia da Herzegovina daga farkon shekarar nan, kawo yanzu saɓanin 754 da suka shiga waɗannan ƙasashen a shekarar 2017. Daraktan ƙungiyar agajin gaggawar na nahiyar Turai, Simon Misiri, ya ce mun damu ƙwarai ganin cewar mutane ba sa samun taimakon da suke buƙata, inda ya ƙara da cewa mutane sun ɗauki aniyar ci gaba da tafiya kuma suna ƙin neman taimakon ƙasashen domin tsoron shiga hannun hukuma. Ƙungiyar Red Cross ta ce yanzu haka 'yan aikin sa kanta guda 100 na arewa maso yammacin Bosnia da Herzegovina suna ƙoƙarin ciyar da ɗaruruwan mutane kullum a cikin wata jami'ar da ba kowa a cikinta. inda kuma suke raba jakunkunan bacci da kayan sawa da na tsafta. Kana kuma suke bada taimakon likitoci ga mutanen da ke kwanciya a waje. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zangar wannan tsibirin mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. A satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi wa wasan kaya a shaguna tare da ƙona ginannuka da dama a Mendi, babban birnin lardin, ciki har da gidan gwamnan garin William Paul bayan da wata kotu ta yi watsi da ƙarar da ke kalubalantar zaɓen shi da shekarar 2017. Har ila yau masu zanga-zangar sun ƙona wani jirgin sama mallakar gwamnatin ƙasar. Prime Minister Peter O'Neill ya saka dokar ta ɓaci ta tsawon wata tara a ƙasar, inda ya baza sojoji tare da dakatar da gwamnatin lardin.
Hausa ɗan mai shuru kenan ta gabatar da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu baku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan shirin sa hannu na akan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2018 wanda ake kyautar zaton shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe Talata da Jibi Laraba. Bari mu faro ne da tattaunawar da wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Aliyu Sabi Abdullahi Baradin Bargu, sanata mai wakiltar Niger ta Arewa, akan takaddama da ke kokarin kunno kai tsakanin bangaren majalisa da bangaren zartarwa na ƙasar Najeriya, inda ɗan majalisan ya yi bayanai kamar haka.
Bisa amincewa da aka yi da juna a lokacin da shugaban ƙasa ya kawo kasafin 2018, bayanin da muka samu wanda kuma na amince da shi shine cewa za a yi kokari a aiwatar da aikace-aikacen kasafin 2017 a samu akalla kashi 50. To na farko kenan, kuma ba a kawo ga sake kuɗi ba sai kusan cikin wannan shekara. A yanda aiki yake tafiya na majalisa, wajibi ne mu san adadin ayyukan da aka yi na 2017, mu tabbatar da su alarbashi, sai mu san wani aiki ne ba a kammala ba wanda za a tabbatar ya shiga cikin kasafin 2018. To aikin da ake cikin yi ba a kammala ba, ya za ka yi ka san ina za a tsaya da aikin, sannan ka kuma iya sanin ƙididdigan nawa ne ya saura don a gama wannan aiki. Matsala na farko kenan. Sannan na biyu, a lokacin da watan committee na majalisan dattijai da ita ma hadda na tarayya suke kiran watan ministoci da kuma shugabannin ma'aikatan gwamnati, sai kasance yawancin lokaci sai a neme su ranar da aka ba su, sai su ce ba sa nan sai tafiya. To an samu wa'annan matsalolin. To yayin da shi ma wannan ya sake dingiza lokutan da ya kamata a ce an tantance wa'annan abubuwan. To kuma kamata a sani aikin majalisa ba kawai aikin kasafi bane, wasu matsaloli kan taso wanda yake bukatan majalisa kuma ta sake duba.
To doka ce a majalisan cewa dole sai wa'annan hukumomin sun zo ɗaya bayan ɗaya? Ina ce ministoci suka zo ba shikenan ba?
Tayi ministoci kawai suna zuwa ne su zo su bamu kaman zani na al'amarin, amma watan sanin me ake kiran shi watan cikakken bayani na daki-daki abubuwan da za a yi, su wa'annan ma'aikatun su ya kamata su zo su gaya mana.
To madalla, akan wannan batu ne dai za mu so mu ji ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin jinkirin sanya hannu akan kasafin kuɗi yake shafan talaka a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 39 ga shirinmu na gaba, ko kuma wato sai a kimsa domin a shirya a bada ra'ayoyi, ko kuma a kira mu a bada ra'ayoyi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To muna da kira ta farko daga Kwantagura. Wani ne a Kwantagura?
Na ma na dan PDP daga nan Kwantagura, sabon gari Kwantagura.
To muna jin ka.
Wannan kasafin kuɗi da ake bayani, to mu dai talakawan Najeriya muna fargaba saboda kasafin kuɗin da an kai 2016 mu ba mu ga wani amfani gare shi ba. Ai 2017 mu ga wani amfani ba. Yanzu an gane 2018 ba mu san abin da za a yi da shi ko ai kasafin kuɗin mutane ba a ganin wani aiki, mutane na cikin wani hali kasa, ita su balbare kasuwanci ya ta balbare. Ku gaskiya muna sauran bai wanda kasafin kuɗi kamar ɗan majalisa su ne za su kwashi kuɗi. Ba a yin wani aikin ƙasa, babu aikin hanya, babu aikin asibiti, ba wani cigaba. Assalamu alaikum. Sunana Malam Bello DDG daga nan Kwantagura.
To bari mu je jihar Sokoto. Wani ne a Sokoto?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam. Malam na Sokoto, ka rage rediyon ka da Allah.
Okay, to barka da aiki.
Yawa, ina sunan malamin?
Lukman.
Kai da alamar murashi Malam Lukman daga Sokoto. Jama'a, ku kira mu ku bada ra'ayinku akan yadda kuke ganin jinkirin sanya hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2008 yadda yake shafan talaka. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Sunana dan Ashirwa mai fata daga Yauri.
To malam da sabuna jinka.
To gaskiya ne ina ganin abinda yasa ake samun jinkiri wurin sama takardar kasafin kuɗi hannu shine na farko dai ƴan majalisun mu dake cikin gwamnatin Buhari akasari MPDP ne ba su son a yi wani aiki na cigaba a ƙarƙashin mulkin General Muhammadu Buhari domin su MPDP ne sun shekara 16 babu wani aiki da suka ci na nama Najeriya. Saboda haka idan Buhari ya samu nasara cikin shekara 4 to su sun ji kunya. Sannan bayan haka kuna tare da ni?
Muna tare da kai, sai ka gaggauta saboda akwai jama'a da dama.
To gaskiya fi sabilillahi waɗannan mutane sun ci amanar mu domin a baya idan za su sama takardar kasafin kuɗi hannu sai an ba su toshiyar baki wanda sun sani cewa Muhammadu Buhari bai zai ba kowa ko sisi ba.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Baba ku mai shari, barka da yammaci.
Yawwa.
To madalla, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To ma Murtala, muna sauraron ka.
To da fatan kun yi sallah lafiya kan yadda kowa suka yi a duniya. Ba za ku mace
insha Allah.
To a gaskiya ne, to madalla, to gaskiya ne shi ka san duk mutumin da yake da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa aka cewa lokaci gaggawa aiki ne na shedan kuma jinkiri daga Allah ne. To mun yi imanin jinkirin da aka yi aka zai zama mana alheri ne, ko da dai sun yi da wani manufa ne, muna roko Allah ya canza mana shi ya zama to an ya zama alheri shi wannan kudirin da za a aiwatar, projectin da za a aiwatar.
To mun gode kwarai da gaske Malam Murtala. Bari mu je jihar Kebbi, mu sai komawa a Kebbi.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Ya'u baba ne ke magana daga Yauri.
To Malam Ya'u, muna sauraron ka.
Delay da ake samu na kasafin kuɗi kamar yadda da aka yi mai fata ya faɗi, lalle din NPDP ne, inda ba din NPDP bane da suna sa hannu don aiki a samu ci gaba. Amma su kuma su muna da korafi a kansu, da daren suka dawo gida ba za mu sake zaɓensu ba don su ci gaba, saboda ba su zowa su nemi shawarar talakawa su je da yawunsu su yi magana a majalisa.
Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Yobe. Mun gode Malam Ya'u. Wane ne a Yobe? To Malam Bello Abubakar, muna sauraron ka.
Gaskiya wannan kasafin kuɗi da ake kusa yi duk shekara ni talakawa ina ganin ba maganar amfanin sa.
Na'am?
Don gane da yadda talakawa suke cikin wahala a wannan ƙasa tamu, ana cewa kasafin kuɗi kasafin kada ni talaka, mu talakawa ba maganin abubuwan sa kan ci gaba da muke gani.
To mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna nan a jihar ta Yobe. Wane ne kuma mutum na biyu a Yobe?
Malam Suleiman Muhammad ne daga Yobe District Local Government.
To muna sauraron ka Malam Suleiman.
Ai mu budget din nan babu abin da zamu ce Baba Buhari duk abin da yayi yayi daidai ko ba ne zai alhamdulillah mu kwalliya tara biyan kudin sabulu. Yawa.
Yawa. Mu ma mun gode kwarai da gaske a Malam Suleiman Muhammad. Jama'a kada ku manta muna duban yadda jinkiri da ake samu wurin sanya hannu a kan kasafin kudin Najeriya na shekarar 2018 yake shafar talaka. Wannan ne muke neman ra'ayinku akai. Muna da kira daga jihar Borno. Waye a Borno?
A Samuel Ladago daga Wondo. Askrau Walonga.
To Malam Samuel muna saurin ka.
Game da budget abubuwan da ke faruwa dai muna ganin gaske ne ɗan majalisu suke yi. Domin kullum sai a bada budget sai ka gani babu aikin kuma su gaske ne su tabbatar me aka yi da kuɗaɗen da aka bayar an yi aikin da su ko ba a yi aikin da su ba kafin a tabbatar da wannan. In ka duba kamar mu a North East Zone hanyoyi babu. Ka duba daga Adamawa zuwa Mubi. Ka duba daga Maraba Mubi zuwa Borno. Ka duba babu wani hanya. Kuma yau ana bin daga Uba zuwa Askra, Chibok, Dambuwa zuwa cikin Maiduguri.
To mun gode kwarai da gaske da kiran kuma Malam Samuel daga Borno ne zamu kawo ƙarshen wannan kira. Mun kuma gode ma waɗanda suka kira mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Hidima ba kuma da wannan lokaci da sagamu da kuwa ne sabon shiri na labaran wasanni. Yau muna tare da mai kahon karo Malam Ibrahim Alfa Ahmed. Malam Ibrahim ba ta rada bata lokaci ba na san kowa na sanar dole zamu ta magana wasan da Najeriya ta yi. Me ya taba ka gaba da wannan wasan da ta yi da wato Croatia inda suka ci su biyu da babu.
Wato wannan wasa ya bani mamaki ne saboda yadda ƴan Najeriya suka fito suka buga wannan wasa ban tsammaci cewa za su buga wasa haka ba. Saboda na dauka cewa da yake akwai matasa da yawa a cikin wannan kungiya ta ƴan Super Eagles za su fito ne da kwazo da zummar cewa za su jefa kwallo ana fara wannan wasa. Amma abun mamaki sai ma suka kafa tarihi da su da Croatia din gaba daya ya kasance cewa rabin farko na wannan wasa wato mintuna 45 na farko na wannan wasa babu kungiya kwaya daya a cikin su da ta nemi kwallo ta dirka ta zuwa jikin abin nan zuwa wajen ragar daya kungiyar wato an banda wannan kwallo da su ƴan Croatia suka jefa ta kan dan wasan su da kuma kafar wani dan wasan Najeriya
wanda aka ce Najeriya ma ita ta sha kanta da kanta. Ni abin da ya bata mali da wasan nan Malam Ibrahim shine cewa ni kullum matsala ta da wasan Najeriya duk da cewa har yanzu ina da karfin guyo cewa tana wasa na farko ne daga cikin wasanni uku da ke gabanta akwai fatan cewa ta iya tsallake wannan saradi din amma wato ɗan wasan Najeriya har yanzu in ka kalle da mutane suke wasa a zuwa yanzu nan abinda muka gani dan kwallo in ya samu kwallo zai cilla ta can wani lokaci in team ko kungiya ta samu kwallo kafin ta koma hannun ɗaya kungiyar sai an dade saboda da wannan ya dauka zai bai
wancan
su kuma ƴan Najeriya kowa ya samu kwallo sai ya ce zai mutum ɗaya zai ratsa mutum shida
shi ya saba da yace ba
sannan naga Victor Moses yana ta wani abun haushi da an je kusa ga gidan ƴan Croatia sai ya yanke ya fadi ko ba a taba shi ba wai shi yana neman
cewa ba shi bugu cewa an buga foul.
Me ya kamata su canja a wasan su daga wanda za su yi da Iceland?
Abin da ya kamata su canja shine su yi wasa da zummar cewa duk kungiyar da za su fuskanta kada su yi wasa kamar da raini a cikin zuciyarsu cewa wannan kungiya Croatia ce ko wannan kungiya Iceland ce ba su da kwarewa wajen wasa ko kuma ba su da ƴan wasanni kwararru su yi wasa kawai da zummar cewa suna so su samu nasara a wannan wasan.
Kuma ka san mutane suna da irin kuskuren da ake ƙasar Iceland da baka taba jin ta ba. Baka jin ta abin sai ka rena ta kuma wallahi wasan da suka yi da su ne da ɗan Argentina din nan aka ga da suka
abin da ya faru kenan ka san waɗannan wasanni da aka yi bana akwai wasannin farko da aka buga din abubuwa na mamaki da dama sun faru ba wai wasan Najeriya da Croatia kawai ba kamar da kai magana wannan wasa na Iceland da Argentina ka duba cewa kasar Iceland din nan fa ita ce karamar kasa mafi kankanta da ta taba samun shiga gasar cin kofin duniya mutanen kasar kwata-kwatan su ba su kai rabin miliyan ɗaya ba yawa amma suna cikin wannan kuma suka zo suka yi kunnan doki da kasar Argentina wanda sau da dama tana daukan kofin
ga Messi a cikin kwallo ko penalty ya kasa
Messi ya kasa cin penalty kwarai da gaske. Ka duge da Mexico ta doke Germany. Babu wanda zai ci cewa dai haka zai faru. Kuma ka dubi wani abun mamaki kuma
a Brazil ta hannun Switzerland.
Hannun 'yan Switzerland shi ma suka tashi a kunnan doki. Abin ya bada mamaki.
Kwarai manyan kasashe suna cin wuya a wannan abin. Kasa to daga cikin wasan da aka zuwa yanzu duwa ne fi burge ka ne.
Wasan da ya fi burge ni shine wasan da aka yi tsakanin Spain da Portugal. Saboda dama kasashe ne guda biyu da ake zaton cewa watakila a ɗayansu za ta iya ɗaukan wannan kofi wato ƙasar Spain da aka yi tsammanin cewa watakila tana iya kaiwa saboda ƴan wasanninta amma kuma Ronaldo ya zo ya gwada musu cewa wato shi fa ba kan wara lasa bane saboda kwallaye ɗaya-ɗaya guda uku kwallaye ukun da Portugal ta jefa duk ta kafan shi wannan dan wasa nasu
idan kai la'akari da wasan da aka yi tsakanin Iceland Argentina kamar yadda muka ce Iceland sun ba Argentina wuya kana tsoron wa Najeriya wasa da Argentina a yanzu kamar yadda kake da shakku ko kake fargaba game da haduwar su ganin abin da ya faru
wato tun kafin wannan wasa da Iceland ma wato bana fargaba cewa karawar da Najeriya da za ta yi da Argentina za ta kawo mata wata miskila saboda kungiyoyi ne da suka saba karawa da junan su kuma na tabbata cewa idan da Argentina ne za su buga ƴan Najeriya za su fito da kwado saboda sun san cewa akwai ƙwararrun ƴan wasa a wurin za su yi kokarin cewa kada a ba su kunya wasan da nake tsoro ma Najeriya yanzu ganin abin da ya faru tsakanin wasan Iceland da Argentina din shine wasan da za su yi da Iceland
wallahi ni ma abin nake shakka kin kungiyoyi ko kasashen da ke wakiltar na yammata Afirka duk sun sha kashi zuwa yanzu nan Masar ta ci jiki a hannun Uruguay sannan Iran ta ci Morocco ga Najeriya abin da ya same ta a hannun su ƴan Croatia din wannan baya da ƙarfafa gwiwa kan makomar ƴan Afirka cikin gasar cin kofin duniyan bana din nan
haka
ko kana ji akwai wani
to ba mu dai sani ba kamar yadda ka faɗa da azu kace wannan shine wasan farko tana yiwuwa cewa a wasanni na biyu da za a yi abubuwa su sauya kuma ya danganci kowane rukuni ne muna jira mu ga yau dai ake wasan Tunisia kuma za mu ga wasan da Senegal za su yi ko za su tabuka wani abin kirki to amma dai ba za a fara sanin inda za a zo bakin gacci ba sai an zo ga wasanni na biyu
zagaye
na biyu da za a fara
domin in Najeriya ba ta ci na biyun ba sai gida kawai
wajen
rock to Allah ya kiyaye to Malam Ibrahim mun gode jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasanni yau kenan kuna iya kuma kama mu a Facebook muna irin wannan tattaunawa don haka dinga binciken mu sannan kuma kamar kullum muna samun rahotanni daga wakilanmu da su ma suke taba gasar cin kofin duniya din yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Ali Mustafa Sokoto ne mun bar ku lafiya
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana damuwarta kan yadda aka kuma kama wata sananniyar lauya mai suna Nasrin Sotoudeh. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert a wata rubutacciyar sanarwa ta ce an kama malama Sotoudeh a gidanta ran 13 ga watan nan na Yuni ne sai aka kai ta wani gidan yari da ake kira Evin. Gidan yarin gagararru da baitin malin Amurka a watan da ya gabata ta ce yana da alaka da cin zarafin bil'adama wanda hukumomin Iran ke amfani da shi wajen takurawa jama'a. Mijin Ms. Sotoudeh Reza Kandan ya gaya wata kafar yada labarai cewa ma'aikatan da suka kama matarsa sun ce lalle ne ta fara wa'adin zaman gidan yari na tsawon shekaru 5 amma ba a gaya musu laifin da ta aikata ba. Ms. Sotoudeh wacce a baya ta yi zaman gidan yari har shekaru 3 kan tuhumar zargin ƙarya da aka makala mata na cewa wai ta karya wasu ka'idojin harkokin tsaro tana ɗaya daga cikin fitattun masu kare 'yancin bil'adama a Iran. Wasu daga cikin waɗanda ta tsayawa sun haɗa da fitacciyar 'yar adawar siyasa da aka taɓa baiwa lambar yabon Nobel Shirin Ebadi da mabiya addinin Bahai haɗe da mata da yara da aka ci zarafinsu. A shekarar 2012 kungiyar majalisun dokokin Turai suka bata babbar kyautar Sakharov saboda jajircewarta kan kare incin bil'adama da rashin tsaurin ra'ayi. Ms. Sotoudeh a 'yan makonni da watannin da suka gabata ta sha bayyana ra'ayinta kan batutuwa da dama. Ta kalubalanci hukumomin shari'a na Iran kan hukuncin da suka yanke na barin mutumin da ake tuhuma da laifin tsaro ya zabi lauya daya mai kare shi daga jerin lauyoyi 20 da kasar ta amince da su. Haka kuma ta sha tsayawa mata da dama waɗanda aka kama a lokacin zanga-zangar lumana kan wajabta musu sanya hijabi da aka yi. Tun watan Junairu an daura matan Iran fiye da dozin daya waɗanda suka cire hijabansu a bayyanar jama'a. Jami'a mai magana da yawun gwamnatin Amurka NORAD ta lura da cewa Malama Sotoudeh ta share shekaru da dama tana fuskantar kuntatawa daga hukumomin Iran ba don wani laifi da ta aikata ba sai don kawai don ta fito tana kokarin kare hakkokin mutanen Iran. Masu lura da yancin bil'adama sun yi tur da kamun da aka yi wa Ms. Sotoudeh. Kungiyar kare haƙƙin jama'a ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta ce kamun kamar wani hari ne na rashin hankali ga jaruma fitacciya mai kare ƴancin ɗan adam. Haka ita ma ɗaya kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato Human Rights Watch ta kira wannan matar a matsayin gwarzuwa don ƙoƙarin da take yi ba dare ba rana wajen kare ƴancin al'ummar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka NORAD ta ce Amurka na jinjina wa jajircewar Ms. Sotoudeh da gwagwarmayar da take yi wa waɗanda aka daɗe ana tozartawa a gwamnati mai ci. Muna kiran gwamnatin Iran da ta sake ta nan take tare da ɗaruruwan sauran mutanen da ke ɗaure don kawai sun bayyana ra'ayinsu da buƙatocinsu na rayuwar yau da kullum. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jami'an Jamus sun danke babban shugaban kamfanin motocin na Volkswagen Kiyar Audi Rupert Stadler. An kama shi ne a yau Litinin a sanadin binciken da ake kan waɗansu motoci da kamfanin Audi ya siyar a nahiyar Turai, wanda ake da yaƙinin cewa suna ɗauke da wata na'ura wacce ke kashe injin da ke sarrafa iska a yayin da ake tuƙa su. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zangar wannan tsibiri mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. A satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi waso sankaya a shaguna tare da ƙona gininnika da dama a Mendi babban birnin lardin, ciki har da gidan gwamnan garin William Paul, bayan da wata kotu ta yi watsi da ƙarar da ke ƙalubalantar zaben Paul ɗin na shekarar 2017. Haɗakar ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban baƙin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. A yau Litinin ne ƙungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga ƙasashen Bosnia da Herzegovina daga farkon shekarar nan kawo yanzu, saɓanin 754 da suka shiga waɗannan ƙasashen a shekarar 2017.
Tun masu sauraro don a nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai kowa mai komi ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Julie Gresham da ta haɗa kuma ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan dare Malam Suleiman Baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin.